نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren talata ne wanda ya daidai da daren biyar ga watan Rajab, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429, daidai da 7 ga watan Julai shekara ta 2008. Wannan shi ne kasar na 21 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al-Imamu Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, littafin da aka fi sani da Sahihul Bukhari. Littafin da babban malami Shehu Abdullahi Gwandu, balaraban mutanen yamma, yake cewa sahihuhu ba'da al-Qur'ani afdalu kullu kitabin wa bihi al-mu'awwalu kitabu sayyidil wara wadh-dhabu anhu bima yaquluhu al-kadhdhabu. Sahihul Bukhari shine littafi mafi inganci bayan al-Qur'ani. Taken karatun namu kuma shine karatun hadisi da aiki da shi, shine zama lafiya ga musulmi. Idan jama'a basu manta ba, har yanzu muna cikin kitabul imani, wanda al-Imamu al-Bukhari ya kulla wannan babin ne don ya nuna cewa ayyuka da musulmi suke yi na sallah da azumi da hajji da zakka da al'amuran da suka shafi dokokin ka'idojin shari'ar musulunci, dukkanin su imani ne. Don a nuna maka cewa imani ana aikata shi da gaɓoɓi, kamar yadda ake furta shi da baki, kamar yadda kuma ake kudurce shi da zuciya. Babban malami al-Imamu al-Bukhari sai ya ce, babu husni islamil mar'i, babin da ke bayani akan kyautatuwar musuluncin mutum. Anan da ya ce al-mar'u ba yana nufin ainihin keɓe mutum mutum namiji ba, kamar yadda aka ji na faɗi da Hausa, domin kalmar mar'u tana iya ɗaukar namiji tana kuma iya ɗaukar mace. Ma'ana, idan mutum ya musulunta, ya kyautata ayyuka, ya kyautata imani, ya kyautata kalmomin shi, wani sakamako ne Allah madaukakin sarki zai bashi. Idan ka gane wannan, shine zaka gane alakar da ta sa Imamu al-Bukhari ya kawo wannan babi a cikin babukan da ke bayani akan ayyukan imani. Shine ayyukan da aka ce kayi, to ka kyautata su. Ina fata an gane. Sallah ka kyautata ta, azumi ka kyautata, zakka ka kyautata, hajji ka kyautata. Don haka yana da kyau musulmi ya gane, a musulunci ba faɗe da baka ba kadai, har aikatawa. To ba aikatawa kadai ba, har kuma da kyautata aiki. Shine Allah ya ce, tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ya halicci mutuwa ne da rayuwa don ya jarabci ɗan adam, ya jarabci mutane cikin su wane ne zai kyautata aiki ga Allah. Ka duba lokacin sallah, yayi ba kowanne tela kake kaiwa ɗinkin sallah ba, amma kowanne tela zai iya huda maka yadi ka sanya ka je idi, amma wanne kake so wanda zai yi maka da kyau? Idan ka tashi aurar da ƴar ka, za a yi mata kayan ɗaki, neman wanne irin ƙwararren kafinta kake yi? Komai ka tashi sai ka ce wanne ne ya fi, wanne ne ya fi nagarta, wanne ya fi iya kyautata aiki? Saboda neman kyautata aiki da Allah yake daga bayin shi, aka zabtare salloli daga 50 suka zama guda 5, amma kuma sai aka bada ladan 50 din ga wanda ya guda 5 din, amma da sharaɗin in ya kyautata su. To abinda wannan babin yake jan hankalin mu shine, duk aikin da zamu yi to mu kyautata shi, mu kyautata shi daga zuciya, akwai tsarkin zuciya, mu kyautata shi daga hai'a, ya zama shi wannan aikin muna yin shi ne daidai da yadda shari'a din ta ce ayi. Shine al-Imamu al-Bukhari ya ce, qala malikun akhbarani zaid ibn aslama anna ata ibn yasar akhbarahu anna aba sa'id al-khudri akhbarahu أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف wasayyi'atu bimithliha illa an yatajawaza Allahu anha. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi, sai yace qala Malikun. Malik kuma ba malamin Imam al-Bukhari bane. Imam al-Bukhari bai taba ganin Malik ba. To yanzu an samu matsala kenan a cikin wannan isnadi. Na'am, zahiri matsala ce, amma a haƙiƙani ba matsala bace. Imam al-Bukhari yana da amana ne wajen bayar da abu kamar yadda ya same shi. Wannan hadisi da Imam al-Bukhari ya rawaito shi anan, ɗalibin Bukhari da ya rawaito wannan nuskha ta sahih al-Bukhari, wadda ita ce ta yadun mana a duniya, haka malamin shi Bukhari ya ce mishi qala Malikun, Maliku ya ce, dan haka bai halatta mishi ya je ya ce qala al-Bukhari haddathana Isma'ilu qala Maliku, ya ƙara ba, a'a, malaman suna da amana, ɗaliban ma suna da amana. Shi al-Imam al-Firabri kenan, al-Majirin Bukhari al-Firabri, shi ya rawaito wannan nuskha ta sahih al-Bukhari, wadda ita ce ta yadu a duniyar ilimi. Amma al-Imam al-Harawi, wanda shi ma ya rawaito sahih al-Bukhari a wurin Imam al-Bukhari, shi ya rawaito da cikakken isnadin da Bukhari ya faɗi ainihin malamin shi a ciki. Dan haka da wannan kenan, sai ka gane kenan wannan riwaya da muke rike da ita, haka aka samu ta daga Bukhari, haka aka idar da ita gare mu. Amma cikin ɗaliban Imam al-Bukhari akwai waɗanda suka ruwaito wannan hadisi daga Imam al-Bukhari, ya ambaci waye malamin shi a ciki, wanda malamin nashi shine ɗalibin Imam Malik. Dama ku sanannan abu ne, Imam al-Bukhari yana ruwaya hadisi wurin Isma'ilu ibn ukhti Malikin, wanda jiya mun ji hadisin da Bukhari ya ruwaito daga Isma'ilu, malamin shi ne kuma ɗan ƴar uwan Maliku ne, kuma almajirin Maliku ne. Imam al-Bukhari yana riwaya daga Abdullahi ibn Yusuf at-Tinnisi, malamin shi ne kuma almajirin Maliku ne. Imam al-Bukhari yana yi riwayar hadisi daga Abdullahi ibn Maslama ibn al-Qa'nab, malamin ainihin al-Imam al-Bukhari ne, kuma almajirin Imam Malik ne. To dan haka wannan hadisi ne sahihi muttasili mausul, babu tantama a kai. Ka karanta cikakkun waɗannan bayanai a cikin sharhin Fathu al-Bari, wanda al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani yayi. Sai shi Imam Malik yace akhbarani Zaid ibn Aslama, Zaid dan Aslama ya bani labarin da ya samo shi, yace anna Ata ibn Yasar, lalle Ata dan Yasar akhbarahu, ya bashi labari yace da shi, anna Aba Sa'id al-Khudri akhbarahu, shi kuma Abu Sa'id al-Khudri ya ainihin bashi labari. To kaga yanzu wannan an samu abin da malamai suke kira musalsal kenan. Musalsal shine hadisin da a isnadi ko a matani aka ji ya zo da wani salo wanda ya kai mafi karanci so uku. In ka dubi nan, ya ce akhbarani Zaid ibn Aslama, shi kuma ya ce Afa'u dan Yasir ya ce akhbarahu, shi kuma Abu Sa'idin ainihin wato Afa'u yake cewa anna Aba Sa'idin akhbarahu. Kaga sai ka ce musalsalun bil ikhbar kenan. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول شيكو أبو سعيد الخدري صحابي من زن الله صلى الله عليه وسلم ياجي من زن الله صلى الله عليه وسلم يناتشيوا إذا أسلم العبد فحسن إسلامه إذن باوا يمسلنت كما يكوتة مسلنتينشي كنجي مكأسود باب جماعة دان هكا ينزيو با أنا مغانا كما أكن أيوكا مسلنتين بني كدي أنا مغانا أكن أيوكا كما أكوتة تاسو. Jama'a, kun fahimci kimar wannan karatun da Imam al-Bukhari yake koya mana a yau? Shine kyautata aikin, ba wai aikin ba kawai, a'a, kyautata aikin. Shi yasa saboda irin wannan tsari na kyautata aiki, shari'ar musulunci ta zo da nizamai iri-iri, waɗanda daga cikin su duk abin da kake so ya kyautatu, to kafin lokacin shi ya kamata ka zo ka shirya mishi. Ina ma'anar wannan? Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya zo da shari'ar musulunci, ba a zo ba kawai rududu ka ji ana sallah, baka san lokacin sallah azhar ba, baka san lokacin la'asar ba, sai da aka faɗi lokacin sallah azhar, aka faɗi lokacin sallah la'asar, aka faɗi kowace sallah ga lokacinta, muhtari ga ƙarshen muhtari, ga farkon muhtari, ga baruri da makamantansu. Me yasa aka yi haka? Saboda ka shirya wa sallar kafin lokaci ya zo. Yanzu misali, sallar asuba idan ba a kayyade cewa ga sa'ad da ake yin ta ba, idan liman ya fito kawai sadda ya ga dama sai kabbarta ya yi sallah, kuma sai a ce an yi sallah jam'i an watse. Amma sai aka ce yaushe ne lokacin sallah asuba, sadda alfijir ya fito, yaushe lokacin ke fita, sadda rana ta bullo. Kaga daga wannan lokacin an riga an gaya maka, tare da haka fa sai kuma aka shar'anta kiran sallah guda biyu saboda larurar bacci a wannan lokaci. A kira sallah a lokacin da za a fadakar da kai ka tashi daga bacci, anan ne za a ce maka as-salatu khairun minan nawmi, sallah fa tashi baccin nan da kake alheri, sai ka tashi. Sa'annan sai kuma a zo a kira maka sallar da ke tabbatar da yanzu za a tada iqamar sallah. Wannan yana nuna ya ku jama'ar musulmi, duk abin da za ku yi ku rinka yin shirin shi kafin lokacin abin ya zo. Misali wa'azi ne kuka gayyata, ba wai sai malamin ya zo ba za ku nemo jarirzaita, za ku nemo lasifika, za ku nemo kaza. Ka dubi duk sanda musulmi suka kira taro, babu yadda za a yi a fara taron sanda aka ce za a fara, sai an yi ƙarya, sai an yi yaudara, sai an yi magudi, sai an yi ha'inci. Duk sanda aka ce za a yi taro ƙarfe 10, to ƙarya suke yi, yaudara ce. Sadda za ka isa wurin ƙarfe 9:30 ka ce bari ka jira 10 daidai a fara taron, sai ka ga masu shirye-shiryen taron ma gaba ɗaya ba su zo ba. Kana buga waya sai ka ji ya ce shi yanzu ma ya tashi bacci. Amma jama'a, yanzu da muke magana, mala'ika maliku ya kunna wutar jahannama, yana nan yana zaune gaban abashi yana izata, yana jiran a tashi kiyama Allah ya zuba waɗanda zai zuba a ciki. Haka manzon Allah ya ba mu labari a cikin hadisin Bukhari sallallahu alaihi wa sallam. Ina ma'anar wannan? Allah yana da iko fa yanzu a yi tashin kiyama, yanzu a hura wutar jahannama, yanzu a azabtar da waɗanda za a azabtar. Amma tuntuni manzo Allah ya ce an kai shi ya ga wani mutum a tsuguna a jikin wuta, ya tambaya waye wannan, sai aka ce wannan shine Malik, mala'ikan gidan wuta. To wannan wutar fa ya hura a bashi ce wutar jahannama ce, ya hura yake jiran a yi tashin kiyama. Dan haka dole ne musulmi ku tsaya ku canza tsari a yadda kuke gudanar da al'amura, in ba haka ba al'amari ba zai yi kyau ba jama'a. Sai mutum ya ce maka karfe 7 fa ka zo, karfe 7 ka zo, karfe 7 nan ka zo kuma shikenan, sai ya ce maka ai shi ya mamanta. To na daga cikin kyautata aiki jama'a shine a shirya ma aikin kafin sadda za a yi shi. Duk sadda aka ce lokacin da za a yi sallah azhar, a lokacin za a alwala, a lokacin za a tada iqama, sallar za ta kubuce wasu. Amma sai aka ce an kira sallar azhar din a dan jinkirta ba dan komai ba, domin an ce a taho sallah, an ce a taho alkhairi, wani lokacin yake bacci, wani lokacin yake da kaza, wani lokacin yan minti 10 da za a bayar, minti 15 bayan kiran sallah ya ba da damar wanda bai kintsa ba ya kintsa. Kaga sai taho a cikin kyautatuwar aiki kenan. To sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan hadisi yake cewa idza aslama al'abdu, idan bawaye musulunta, fahasuna islamuhu, kuma ya kyautata musuluncin nashi, yukaffiru Allahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha, to Allah zai kankare mishi duk wani zunubi wanda ya aikata a baya. Yanzu wannan abin da yake nuna maka sharadi ne kafin Allah ya kankare maka zunuban da kai kana Kirista ko kana Bayahude ko kana bamaguje kafin ka musulunta. Sharadin Allah ya yafe maka laifin maguzancin sai in musuluncin da ka musulunta din ka kyautata shi. In baka yi shi da kyau ba, ba da gaske bane, in ba mai kyau bane, Allah madaukakin sarki ba ya kankara zunuba. Shi yasa yace yukaffiru Allahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha, duk wani laifi da ya gabatar a baya sai Allah madaukakin sarki ya kankare mishi. Wa kana ba'da zalika al-qisasu, to daga baya kuma sai dai kisasi, in har wannan musulmin duk da Allah ya yafe mai laifukan da yayi, idan yayi zina ko yayi shagiya ko yayi kisan kai ko yayi wani abu, to kuma sai ai kisasi, shine ramuwa daidai da gurgurdan laifin da yayi. Alhasanatu bi ashri amsalha, duk sa'ad da ya aikata aikin alkhairi guda daya, haka tashi bashi lada, sai a bashi ladan aiki irin wannan guda 10 ila 700 dhaf, har kuma aninka zuwa 700. Wal sayyi'atu, idan ku ya aikata mugun aiki, bi misliha, sai a rubuta mishi zunubi daidai da wannan ainihin mugun aikin, ba za a ninka ba. Illa an yatajawaza Allahu anhu, sai dai kuma ma Allah zai iya yafe mishi wannan guda dayar ma. Ka duba falala Allah idda yake cewa wa rahmati wasi'at kulla shay'in, rahma Allah ta yalwata idan bawaye musulunta kyautata musuluncin shi.
to shikenan ba sauran a taba shi, ba sauran a mai wani abu, sai ne in ya tabo dokar Allah sai dokar ta taba shi. To daga lokacin kuma duk san da ya aikata wani alkhairi guda daya, misali idan yayi azumi kwaya daya na Ramadan, sai a rubuta mishi ladan azumi guda 10, sai kuma a rubuta mishi lada ninkin baninkin har so 700. Amma idan ya aikata wani zunubi a cikin wannan musuluncin, matukar ya kyautata aikin shi, sai ya aikata wani zunubi, to sai a rubuta mai laifin wannan zunubi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, sai dai kuma ma Allah a cikin rahamashi zai iya ainihin yafe mishi wannan guda ɗayan. Jama'a, kun fahimci falala ta Allah ko? Allah ya mana falalar shi. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. Har wa yau dai wannan hadisin yayi kama da wancan. Abu Huraira Allah ya kara mishi yarda yace, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace, idza ahsana ahadukum islamahu, idan ɗayan ku ya kyautata musuluncin shi ya ku musulmi. Jama'a, wannan hadisi fa yana kwadaitarwa ne akan a kyautata musulunci. Idan da ka shigo musulunci ne dan ana bada rumfar kasuwa, ko dan ana bada jali, ko musulmi suna taimakawa ana daukan mutum soja ko dan sanda, ko musulmi suna taimakawa ana ba mutum jali, ko kuma wannan zai sa ka samu kaza kaza kaza, wato musuluncin ka mummunan musulunci ne kenan. To kar ka dauka cewa ba zai gyaru ba, a zaka iya gyara wannan musuluncin. Yaya zaka gyara shi? Shine ka canza niyyar ka da muga waccan manufa mummuna ta duniya zuwa ga kyakkyawa. Ko kun san cewa Imam Al-Ghazali bai nemi ilimi dan Allah ba? Ya nemi ilimi ne dan duniya, dan ya samu kuɗi? Imam Al-Ghazali da kanshi ya faɗi, yace talabna al-ilma la liwajhillahi fa aballahu an yakuna illa liwajhi. Yace ba dan Allah muka nemi ilimi ba, yace amma kuma Allah sai ya nufi al'amarin zai zama domin shi. Ina dalilin haka? Yace tashi muka yi muka ga malamai na damawa, suna gina manya-manyan gidaje, suke zuwa hajji da umara, suke auren kyawawan mata, su suka isa. Yace mu ma sai muka shiga cikin harkar ilimi, bari mu marmaza mu yi karatun nan don mu ma duniya ta samu gare mu. Yace amma daga baya sai Allah madaukakin sarki ya sauya mana waccan mummunar manufa, sai ta dawo sai muka nufi alheri. Ka duba Ghazali, duk hayaniyar da ya fada a rayuwar shi ta falsafa, da Allah madaukakin sarki ya tashi mishi gamdakatar, sai ya dawo ya zama cikakken mai bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Karshen rayuwar shi da ya watsar da wannan falsafa da mantiki da hayaniya, sai ya dawo daga ya karanta Qur'ani, sai ya bude Sahihul Bukhari ya karanta. Aka ce sai aka je aka samu Sahihul Bukhari yana runguma a kirjin shi sa'ad da ya rasu, ma'ana ya gama karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya dauki ran shi. Kaga anan yasa kullum bawa yake cewa Allah ya cika mana da kyau, wal aqiba lil muttaqin, ma'ana ƙarshen ake fata ya kyautata. Saboda haka duk abin da ka shigo musulunci da shi na mummunar manufa, zaka iya kokari ka canza ya dawo kyakkyawan manufa. Shine abin da waɗannan maganganun suke kwadaitar da mu. Idan ɗayan ku ya kyautata musuluncin shi, fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi ashri amsalha, duk wani aiki na alheri da ya aikata in aka tashi bashi lada. Jama'a, ku ji fa, don mutane na kuskuren fassara wannan hadisi. Kun san Hausa tana da matsala wajen fassara, an baka ta katsantsan ba. Abinda mutane ke cewa in aka tashi bashi lada sai a bashi lada 10, ba haka bane. Ladan wannan aikin sai a bashi guda 10, ba lada 10 ba. Misali sallar jami'i lada nawa ke bayarwa? 27. To idan ka kyautata musuluncin ka, ka kyautata wannan sallar jam'i, in aka tashi baka lada, za a baka ladan sallar jam'i so 10, dan haka 27 so 10. Ya kamata ku fahimta ba wai lada 10 ba. Ku dubi abin da yake cewa, fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi ashri amsalha. Riwaya farko kuma cewa take me, cewa take alhasanatu bi ashri amsalha ila 700 da'afin, ma'ana duk alheri alhasana shine aikin da yayi na alheri din, azumi aikin alheri ne, sallah aikin alheri, to duk abin da kai gurgudan ladan da aka baka sai an ninka wannan ladan kuma su ainihin goma. Kun fahimta da kyau? To sannan sai an ninka su 700. Haga sallah Allah tana da yawa. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha, sannan duk wani mugun aiki da ya aikata kuma maka tashi rubuta mai zunubin sai an rubuta mishi daidai da ainihin laifin wannan mugun zunubi. Kamar yadda riwaya farko ta bayyana ta Abu Sa'idin, sai dai ma in Allah ya so yafe mishi sai ainihin yafe mishi. Jama'a kun ji wannan hadisi wanda al-Imam al-Bukhari a cikin ilimin shi ya mana wata hikima irin ta su ta manyan malamai. Wai yana ta karantar da mu cewa aiki imani ne, imani na daga cikin ayyuka, ayyuka na daga cikin imani. To dan kakka dauka aikin za a yi tai kawai sai ya kawo maka hadisai dan ya rage maka gudu cewa ana nufin ka kyautata aiki din. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To jama'a, wannan hadisi yana dauke da wani babban sako wanda yake malaman fiqh tuntuntuni suka tattauna suka kai suka komo. Wannan sakon kuwa shine, yanzu wannan hadisin yana nuna idan kafiri yana kafirci sai aikin alheri, wanda a musulunce wannan aikin na alheri ne kamar me? Kamar sadaka, kamar yanta bawa, kamar biyayyar iyaye, kamar tarbiyyar yaya. Waɗannan abubuwa ne waɗanda za ka samu musulmi na yi, kafiri ma sai ka ga yayi. Shin idan kafiri yayi waɗannan ayyukan yana da lada? To hadisai sun zo sahihai a cikin sahihu Muslim cewa ana rubuta ladaddakin. To ana rubuta ladaddakin daban da kuma cewa ana bashi lada. Ya kamata ku fahimta da kyau asalin abin da ya ja suka yi sabanin kenan. Don wasu da suka tashi sai suka ce ana rubutawa, sai aka ce gaskiya ne don hadisi ma ya ce ana rubutawa. To amma wasu da suka tashi sai suka ce ana bashi lada, to anan ne matsala. To wannan shi ya ja sabanin. Sharadin a ba kafiri lada shine me? Yazan yana da imani. To bai da imani dan me ba a bashi lada? To ya tabbata ana rubutawa. To idan ya dawo ya musulunta, waɗannan ladaddaki da aka rubuta saboda yayi ayyukan alkhairi, ko za a dawo mishi da su su zama mishi cikin ayyukan shi na alheri waɗanda za a kididdiga mishi dan ya ƙara mai daraja a cikin addinin musulunci? Sai malamai suka yi sabani, wasu suka ce eh za a dawo a tabbatar mishi za a bashi ladan su a yanzu, wasu suka ce a'a. To wannan shi ya haifar da wata matsala, ita ce da a ce musulmi yana musulunci kuma sai ya ridda, amma kafin ya riddar yayi aikin hajji. Ita ku aikin hajji so ɗaya take farilla da umara. To yayi aikin hajji yayi umara ya sauke farali, shin da ya ridda aka ce an bata aiki, shin bata aikin ne koko ana nufin cewa an gurguza waɗannan abubuwan da ake gani a zahiri na aiki amma a wurin Allah suna nan a aje, yadda in ya dawo musulunci za a sake dawo mai da su, koko koda ya dawo an riga an rusa su, dan haka sai ya koma ya sake yin hajji, hajjatul Islam. Ko fahimci matsalar? To shine al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar anan zai tattauna mana kadan daga cikin wannan matsala. Yace wa qala al-Maziri, al-Imam al-Maziri yace al-kafiru la yasihu minhu at-taqarrub, kafiri idan yayi wata ibada dan neman samun kusanci ga Allah, neman samun kusancin bai inganta ba, wato ba zai samu wannan kusancin zuwa ga Allah ba. Domin me? Domin ba shi da sharadin ingancin samun kusanci ga Allah, shine imani. Dan haka fala yusabu ala al-amali salihi, bazai ainihin ba za a bashi lada akan aiki nagari wanda yayi ba, as-sadiru minhu fi shirkihi, duk ayyukan da kafiri ya san da yake kafiri bazai samu lada akan su ba. Li'anna min shart al-mutaqarrib an yakuna 'arifan lima yataqarrabu ilayhi, dole ne sharadin shi wanda zai nemi kusanci zuwa ga Allah ya zama ya san Allah din da yake neman kusanci zuwa gare shi. Wal kafiru laysa kadhalika, shi kuwa kafiri bai san Allah ba. in kana makwabtaka da kafirai ko kan kana mu'amala da kafirai zaka gane haka, zaka ga kafiri ya dauki Allah kamar wani makwabcin shi ne ko kamar wani abokin wasan shi ne. In uban shi ya mutu ko lumfaka so shi ta kone sai ka ji yana buga kafa yana tsawa yana cewa God why, but why me, why this time, yana zargin Allah me yasa ni kuma me yasa sai a wannan lokacin, me yasa zaka yi min haka. Kaga kafiri bai san Allah ba, ko mun fahimta Allahumma sai dai abinda Bahaushe ko Bafulatani yake wa kabilun gwari wasa yace wai gwari tana abinda an ce gwari kin san Allah ko tace ta san Allah, ga daki saboda tana da masallaci kusa da dakin ta, ma'ana wai makwabtaka take da Allah tunda an ce dakin Allah ta san Allah ba. Amma sanin Allah dai hakikatan kafiri bai yi ba. Dan haka sai malam yake cewa lanna min shartul mutaqarrib an yakuna arifan lima yataqarrabu ilayhi wal kafiru laysa kadhalika وتابعه القاضي اياد على تقرير هذا الاشكال الامام القاضي اياد كنسان القاضي اياد ياي شرح صحيح مسلم وندا اكن wannan sharhin ne al-imam an-nawawi ya gina nashi to al-imam al-qadi iyad ne litafin ash-shifa a cikin sharhin shi na sahihu muslim ya tabbatar da wannan maganar cewa gaskiya idan kafiri yayi aiki don neman samun kusanci zuwa ga Allah ba zai samu kusancin zuwa ga Allah ba saboda shi bai san Allah ba. واستضعف ذلك النووي فقال الصواب الذي عليه المحققون بل نقل بعضهم فيه الإجماع أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة الإمام النووي كما يقال هذا تعليق أكن تيوى أي حرما قارن بيان ما دي إمام النووي يتي وسمع لما يمسنا قال إن حرما إجماعين أكن تيوى إذا الكافر يأيك تأيك كاواوا كالصدقة كما الصدقة وصله الرحم ده سادد ده زمنتا ثم اسلم فانن daga baya sai musulunta wa mata ala alislam kuma ya rasu akan musulunci anna sawaba zalika yuktabu lahu za a rubuta mishi ainihin ladan wadannan ayyukan. Amma kun ji abin da Nawawi ya fadi, kafiri yana kafiri yayi sadaka yayi sadar da zumunci sa'annan daga baya sai ya musulunta, kun ji fa, to lallai za a bashi ladan waɗancan ayyuka. Wannan magana da Nawawi ya faɗi ita ce daidai jama'a, domin hadisi ƙararra goyi bayanta. Wani kafiri ya zo ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya musulunta, ya manzon Allah, ayyukan alkhairi da nake sadar da zumunci da makamantansu me kake gani yanzu da na musulunta, waɗancan ayyukan da ne ina lokacin kafirci ko yaya zan samu lada? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace aslamta ala ma aslafta min khairi, ai ka musulunta ne a bisa dukkan waɗannan alheran, to an tabbatar maka da su. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Na'am. Kun ga yanzu wannan yana daga cikin adalci na Allah madaukakin sarki, wanda yana daga cikin sunayen shi da sifofin shi. Allah adili ne, kuma siffa adalci siffa ce ta Allah, inda yake cewa inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, wanda man yace in ka karanta ilimin usul jurisprudence shine duk inda aka ce man tana hukunta umumi ne, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, wanda duk ya kyautata aiki ba ma munana ba ma lalata aikin shi. Dan haka kafiri ne, musulmi ne, namiji ne, mace, yaro, babba, duk wanda ya aiki kyakkyawa sai Allah ya rubuta aikin sai ya ajiye. Idan har ya ainihin musulunta shikenan sai Allah madaukakin sarki sai ya tabbatar mishi da ainihin wannan aikin. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To haka al-Imam an-Nawawi ya ci gaba da ainihin waɗannan bayanai dai har zuwa ainihin ƙarshe, kamar yadda nake cewa dama an dan tsukkaro waɗannan bayanai ne anan. Akwai inda Imam al-Bukhari zai zo ya tattauna mana waɗannan maganganun insha Allahu ta'ala. Allah ya taimaka. Sa'an na'am. Na'am, hasanat. Eh, wannan kuma wata magana ce daban a cikin babi na ainihin adalcin Allah. Da Allah yake cewa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Idan kafiri yana kafirci sai ya aikata wasu munanan ayyuka, waɗannan ayyukan madadin Allah madaukakin sarki ya kama shi da laifinsu a musulunci bayan ya yi su a kafirci. A cikin adalcin Allah sai Allah madaukakin sarki ya juye su su zama akasinsu na alheri, sai ya ba shi ladansu. Misali, yana ainihin jahiliya sai ya aikata ko yana kafirci sai ya aikata wani laifi mummuna da ya musulunta ya zan kuma a cikin musuluncin nashi bai zo da irin waɗannan ayyukan ba wato diya watsar da su waɗancan zunubai madadin Allah ya tarwatsa su kawai su tafi haka an yafe mishi su sai a sauya waɗannan munanan ayyukan sai su zama akasinsu na alheri sai kuma a bashi ladan irinsu ko kun fahimta jama'a Allah maraukakin sarki ya taimaka wannan wata magana ce da mu Allah ya taimake mu to sa'an nan sai kuma shi sirkin Ibn Hajar mai suna al-Imam Badruddin al-Aini a cikin nashi sharhin mai suna Umdatul Qari shi ko da ya tashi sai ya ainihin fitar da wasu fa'idoji a dangane da wannan hadisi su ne waɗannan fa’idoji kamar guda uku ko guda hudu nake so in karanta mana ya ce fawa’id ga wasu fa’idoji minha anna fihi al-hujja ala al-khawarij wa ghairihim khawarijawa jama’a su ne mutanen da suka fara tawaye a musulunci suka kafirta sayyidina Ali da Muawiya Allah ya kiyaye wannan mugun aiki da suka kafirta su sai kuma suka balle suka koma gefe guda sai zan suna da mugun zafin addini in suka rike nafsi guda daya sai su yi ta ainihin lankwasa shi yana ba su ma'anoni masu dimbin yawa waɗanda suke so sai malam ya ce kaga wannan hadisin hujja ne a kansu ina ne zai zama hujja a kansu min allazina yukaffiruna bizunub wa yujibuna khulud almuznibina fi annari domin su suna cewa duk wanda ya aikata zunubi yana musulunci na daya Allah madaukakin sarki zai rubuta mishi wannan zunubi kuma ranar lahira zai tabbatar da shi a cikin wuta zai dawwama ba zai fita ba har abadan abidina wannan hadisi in kun fahimce shi da kyau yana nuna cewa me idan mutum ya musulunta ya kyautata musuluncin shi to daga lokacin nan kuma sai dai kisasi ko in yake kyakkyawan aiki a ninka mishi lada kaza-kaza in kuma yayi mummuna sai a bashi zunubin mummunan sai manzon Allah ya ce sai dai in Allah ya so kuma zai iya yafe mishi ashe kaga koda musulmi ya mutu yana aikata wani laifi wanda bai kai shirka ba na daya ba za ka ce ya kafirta ba na biyu ba za ka ce yanke zai shiga wuta ba na uku ba za ka ce in ma zai shiga wutar zai dawwama ba to su ku khawarijawa cewa suka yi wannan mutum in ya shiga wuta to zai dawwama Allah ba zai taba yafe mishi ba amma kuma kaga manzon Allah ya ce sai dai in Allah ya so ya yafe mishi ashe kana iya mutuwa da laifin da bai kai shirka ba kuma Allah ya yafe maka shahararriya aya akan haka sheda ce da Allah yake cewa inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi idan aka hada Allah da wani to baya gafara zahiri shine in an mutu ana yi wa yaghfiru lima duna zalika liman yasha'u na'am wa yaghfiru ma duna zalika yana gafara ma duk abin da yake kasa da shirka amma gawa wanda yaso dalili akan cewa ashe Allah madaukakin sarki na gafarta laifukan da ba shirka ba kaga raddi ga khawarijawa kenan abin da yasa jama'a ana da awa ahlus sunna sai ana tsoratar da ahlus sunna game da aqidojin khawarijawa saboda galibi tunanin khawarijanci yana da dadi ga nau'ukan mutane kamar haka na farko duk mai zafin ra'ayi a addini to yana sha'awar khawarijanci na biyu duk wanda aka zalunce shi yana da saurin iya daukan khawarijanci don da yaji inda za a ce wanda ya zalunce shi din nan dan wuta ne sai ya ce haka abin yake ina fatan kun gane yawwa wa minha anna qawluhu illa an yatajawaza Allahu anhu anha dalilun li madhhab ahli sunna annahu tahta al-mashi'a in sha Allahu tajawaza anhu wa in sha akhadahu cewa kuma da manzon Allah ya in Allah ya so ya fi mishi sai ya fi mishi wannan dalili ne akan mazhabin ahlus sunna ya tabbatar da haka kuma wannan hadisi ya mara musu baya kenan cewa lallai mutumin da yake musulmi ya aikata mugun aiki in Allah ya so ya fi mai sai ya fi mai in Allah ya so ya kama shi sai ya kama shi wa minha anna fihi dalilan lahum fi anna ashab al-ma'asi la yuqta'u alaihim bin nari khilafan lil mu'tazila sannan wannan hadisi ya sake goyon bayan ahlus sunna akan cewa lallai ne mu'tazilawa sun saba ma abin da sunna ta tabbata akai menene sunna ta tabbata akai shine ba a yanke wuta kai tsaye ga mutumin da yake aikata zunubi fa innahum qata'u bi iqabi صاحب الكبيرة إذا مات بلا توبة سوكم مؤتزلة سوكم تشواسكي دمت من ديك مسلمي يمت بيتوبة با تتبس الله بذيك أفر تاميبا كنتي آي بمبانتين يد أبن يكي أهل السنة سكتي إن يمت بيتوبة با إن الله يسوي يافي ما يافي ما إن الله يسوي أزب تدشي زي ما أذابا أما بذي دوما أوتبا tunda ba kafiri bane khawarijawa kuma sai suka ce a Allah ba zai gafarta mai ba kuma zai tabbata a wuta mu'tazilawa kuma sai suka ce Allah ba zai gafarta mai ba lallai zai azabtar da shi amma zai fitar da shi bayan azabtarwa kun gane bambancin abubuwan guda uku to ahlus sunna in kuka dubi waɗannan hadisan suna tare da su kenan domin dama su ahlus sunna ne kuma wannan sunnar ce to sai kuma malam yake cewa wa min ha ma qalahu ba'dhum أول الحديث يرد على من أنكر الزيادة والنقص في الإيمان لأن الحسنة تتفاوت درجاته قلت هذا كلام ساقط لأن الحسنة من أوصاف الإيمان ولا يلزم داشنا واتوياشبوكم وتمدنا وددد أبقى بكر أنكر أتم زامز وأكي إيمان يناك أروا إيمان ينارقوا وسيوصم على ميزك تيوانا الحديث دليلي لأكن تيوا كو تتور إيماني dalili ne akan yadda wani ya kyautata imanin shi ko ya kyautata ayyukan shi daban da yadda wani ya kyautata ku to kaga ashi wannan yana nuna kyautatuwa ayyukan ma na wani yafi na wani kenan sai wasu suka ce to wannan dalili ne akan lallai imani kenan na wani yafi na wani ita maganar gaskiya ce amma sai dai ko wannan hadisin zai iya zama hujja shine malam ya tattauna akai insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a waɗannan su ne ainihin hadisan da muka so mu tattauna mu karanta don ainihin su fito mana da waɗannan matsaloli mu fita daga cikin ainihin wato hayaniya wadda take ainihin nuna cewa babu shakka musulmi aiki kawai ake so a gare shi a'a musulmi aiki mai kyau ake so a wurin shi ku kiyaye musulmi aiki mai kyau ake so a wurin shi ba aiki ba kawai dan haka musulmi ne ya faɗi la ilaha illallah ko ya kyautata wajen faɗin la ilaha illallah musulmi ne ya aikata sallah ko ya kyautata wajen aikata sallah musulmi ne ya yi zakka ko ya kyautata a zaman aure ne yake da matan shi ko da matan shi ko yana kyautata musu ko tana kyautata wa mijin ashe ku kiyaye da kyau mata da suke cewa zaman aure yana bada aljanna na'am maza da suke cewa kula da iyali yana bada aljanna amma sai in an kyautata a wajen kula da iyali mijin sai in an kyautata mishi ƴaƴa da aka ce in ka haife su da yawa annabi zai yi alfahari da su a ranar alkiyama sai in ka kyautata tarbiyyar su azumi da aka ce zai kankara zunubi sallar tahajjud sallar tarawih qiyamul layl qiyamul lailatul qadar duk da mu karanta an ce suna kankara zunubai baki daya sai an yi me sai in an kyautata shine tabarakal ladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan haka kowa ya saka a zuci to wannan kyautata aiki jama'a yana daga cikin manufar da a wasu salafiya da muke kiran duniya zuwa gare shi mu ba mun ce mu ne muka kawo musulunci ba jama'a mu ba mun ce mu ne muka kawo sunna ba jama'a amma abinda muke cewa a zo a kyautata musulunci a zo a kyautata ita sunna din dan haka muka zo muka kawo abu sai a ce yo ai mu tuntuni malaman mu sun karantar da mu sunna da suka tashi karantar da ku sunnar an samu matsaloli wani wurin ba su tantance wannan sunnar ta inganta wannan bata inganta ba wannan ya an fassara daidai wannan ba a fassara daidai ba wannan yaya to dan haka ku gane jama'a mu da awar mu abinda muka zo shine irin abin da dan fodiyo ne ya zo yi a nan kasar dan fodiyo ba shi ya kawo musulunci a nan ba dan fodiyo ba shi ya kawo sunna ba dan fodiyo ba shi ne ya ainihin kawo fada da bid'a ba amma ya zo ya kyautata waɗannan ayyukan ne zaka je ka samu a lokacin dan fodiyo ga malami yana karantar da qur'ani yana karantar da sunna amma kuma bai kyautata a wajen aiki da qur'ani da sunnar ba to dan fodiyo da yazo kiran da yake shine a kyautata din dan haka masu cewa ai su suna da malaman suna ahlus sunna ai su suna da kaza ai su an karantar da su matsalar ita ce shin ko an kyautata wajen karantar da ku sunna din ko sunnar da aka karantar da ku kyakkyawa ce ko ko an karantar da ku yankwananniyar sunna ko ko an karantar da ku sunna mai rauni to dan haka duk wani da yake cewa shi ya yadda da manhajin salaf ya sani da cewa akan duk abin da muka tashi zamu ce ne a tsaya a yi shi ingantacce. Dan haka kuka gajiya muka ce muna ganin ga yadda ya kamata a yi tafsiri, muna ga yadda ya kamata a karanta hadisai, hatta harshen Larabci yaya ya kamata a kyautata wajen karantar da shi, yaya ya kamata a nemi ilimi, yaya ya kamata aure, yaya ya kamata kaza. Dan haka kullum mutane ya kamata hankalin su ya dawo, mu ba mu ne muka kawo da awar sunnan Najeriya ba, mun zo mun samu ana da awar sunna a Najeriya, amma matsalar ita ce wajen kyautata abubuwan da'awar sunnar, da wajen kyautata tabbaka sunnar. To annan ne muke kokarin abubuwan da suka faru na kurakurai, waɗanda ba duka da'awar da aka yi ne kafin mu ta zama kuskure ba, amma abubuwan da aka yi na kurakurai muke cewa a duba su a kyautata su. Wannan shine sakon dama da Annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam. Idan in al'umma sun tsaya sun dubi Annabi da kyau da sakon shi, Annabi ba shine ya fara kawo sako duniya ba, kafin shi an zo da sakonni, amma sakonnin sun baci, sai ya zo dan me dan ya kyautata su. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard. Idan kuka fahimci wannan da kyau jama'a, waɗannan abubuwan da muka karanto a baya da abubuwan da zamu karanta a gaba, to ana magana duk abin da za a zo a tattauna, to sai an tsaya an dubi menene mai kyau a ciki. Kamar yadda muka faɗi dazu, in ka tashi ba da dinkin sallah, sai ka ce wanne tela ne yafi iya dinki mai kyau, shi telan sai ka ce mai da Allah ka samu mai surfani wanda ya iya mai kyau. In ka je takalmi sai ka ce ina mai kyau, ina original, haka ne? To amma ma balu dinik, menene shi addinin ka ya maka, shi addinin baka tantancewa ka ce ina mai kyau yake, ina mai kyau, ina mai kyau, ina mai kyau. Jama'a kun fahimci sakon da muke fadi? To Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To jama'a ana cikin wata kuma sai ga wata. Tsarin yadda al'amarin yake shine ita da'awa ta musulunci jama'a tana tafe ne da tattauna mas'aloli na addini da na rayuwa da na tattali da na siyasa da kuma abinda a duniyar yau aka fi sani da harkokin yau da gobe, waɗanda aka fi sani da current affairs. Mu masu da'awa na musulunci da muka samu kanmu a waɗannan zamunna, waɗanda Bature ya zo ya mamaye tunanin mutane, sai wasu 'yan zamani waɗanda duniya suka tasa a gaba, wadda ta shafi kuɗi da siyasa da mulki, sai suke ganin cewa mu daina saka bakinmu a cikin harkokin mulki, mu daina saka bakinmu a cikin harkokin tattali, mu daina saka bakinmu a cikin harkoki na siyasa da harkokin gudanarwa da harkokin yau da gobe. Sai muke ce musu to da farko tukuna ya kamata su gane mu ba malaman gargajiya bane, malaman gargajiya su ne za su zauna a cikin soro, saboda bala'in gargajiya wani malamin ko wutar lantarki baya kunnawa, domin shi yana so ne ya zauna a gargajiya. Wani malamin baya cin abinci sai a akushi, baya shan fura sai a ƙwarya ko a ƙurƙo, baya yadda da ruwan da aka zuba a jarka ko roba, sai dai wanda aka zuba a randa, bai yadda da firiji ba sai salka. Waɗannan su ne 'yan gargajiya, waɗanda su ba su yadda da irin canji da zai zo musu koda a cikin rayuwarsu ba. To amma mu ahlus sunna ne, to mu ahlus sunna muna sa baki game da harkar siyasa, domin shi addinin namu ya zo cike da matsaloli waɗanda suka shafi ainihin harkokin siyasa tun daga Alkur'ani har sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Jama'a a cikin wannan littafin da muke karanta Sahihul Bukhari akwai babi sukutin da guda wanda Imam al-Bukhari zai yi akan babul imara, akan shugabanci, harkar siyasa, management, gudanarwa. Sannan Qur'ani in ka dubi ayoyin shi da kyau, sun zo sun tattauna dangane da matsalolin da suka shafi kasuwanci. Aya mafi tsawo a cikin Al-Qur'ani jama'a bata zo akan sallah ba, bata zo akan zakka ba, bata zo akan aqida ba, bata zo akan hajji ba, sai ta zo akan mu'amala ta harkokin kuɗi. Ya ayyuhal ladhina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubu. Wannan mu'amala ce jama'a, ba sallah bace, rubuta bashi. sa'an nan dubi Allah madaukakin sarki ya sa baki dangane da harkar riba. Musulmi ba sa cin riba, Yahuda ne suke mu'amala da riba. To amma me yasa Allah ya sa baki game da harkokin su kenan? Ashe Allah madaukakin sarki a cikin addinin shi yana da ruwa, yana da tsaki game da harkokin da ke gudana a lokacin da yake saukar da wahayi, game da harkokin da ke gudana a ƙasar da bayan shi suke da sauransu. Jama'a ana cikin haka fa a Madina sai wata rugum ta faru, sai aka ji Alif Lam Mim, ghulibatir rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayughlabun. Sai ce me bi iznillah, eh, mutum guda ya faɗi fi bid'i sinin lillahi al'amru min qablu wa min ba'du wa yawma idhin yafrahu almu'minuna bi nasrillah yansuru man yasha. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Abinda muke so mu duba anan, suratul rum da ta sauka, suwaye rumawan ne? Rumawa Quraishawa ne? Rumawa Kiristoci ne? Rumawa ne suka buga fada dawa da maguzawa masu bautar wuta, mutanen ƙasar Farisa. Da aka buga fadan babu musulmi a ciki ko kadan. Allah da kanshi yace fi aqsal ard, fi adnal ard, fi adnal ard, a cikin ƙasa mafi kusa daga cikin ƙasashe na musulmi. Domin ƙasar Rum, ƙasar ainihin Rum a lokacin Tabuka tana ƙarƙashinta, Tabuka kuma suna hada border, yanzu Tabuka ma a Saudi Arabia take, to Tabuka suna hada ainihin border da ƙasashen ainihin Rumawa. Ina fatan kun gane. Idan kun fahimci wannan da kyau jama'a, wannan yana nuna maka addinin musulunci addini ne da ke sa baki akan me ke faru da sallah da azumi da zakka, amma sai Qur'ani ya sa baki. To wannan ka je alaran man kai ta karanta maka ayoyin Qur'ani, zaka ji inda Allah madaukakin sarki ya ta shiga yana tarwaito abubuwa waɗanda suka rinka faruwa a duniya lokacin da Al-Qur'ani yake sauka. Kuma waɗannan abubuwan fa Allah ya san za su faru, ya rubuta su cikin Lauhul Mahfuz, ba wai faruwar su bane lokacin ya san abin. Abin da muke cewa jama'a, harkokin yau da gobe da muke sa baki, ƴan siyasa wai suna cewa muna sa baki, amma fa ƴan siyasan nan na son ku gane suna da nau'i na munafunci tattare da su. Nau'in munafuncin shi ne sukan zo gurin mu su ce mu yi musu campaign, ma'ana idan za mu yi musu campaign sun yarda mu sa baki game da harkokin, amma in za mu yi campaign against them to zai ce kada mu sa baki mu yi shiru. Haka suke faɗi bilisanul qal, sai ce don Allah ba za mu goyi bayan su ba, to mu yi shiru gaba ɗaya, kan mu ce kada a zaɓe su, kan mu ce a zaɓe su, mu dai yi shiru. Amma in za mu goyi bayan su fa, to za su ba mu mota, za su ba mu kaza, za su ba mu kaza, za su ba mu kaza. Wani ɗan siyasa ya aika wa 'yan uwa salafiya a Kano da kuɗaɗe da motoci, ya aika wa 'yan uwa salafiya a Sokoto da kuɗaɗe da motoci cewa yana so zai fito takarar shugaban ƙasa, yana neman goyon baya. Sai ce to amma yana son ya aika wa Albani, to amma matsala ne shi Albani. Ca yaya salafiyan Kano ba zama matsala ba, na Sokoto ba zama matsala ba, yaya na Zaria suka zama matsala? Sai yaran shi ya bugo mini waya, sai na ce to abin da nake so in tambaya, shin da gaske shi din ne yake son ya tsaya takarar, ko ko wani mayaudari ne ya turo shi ya zo ya yaudare mu? Sai ce to dama tsayar da ake tsoro kenan, ga ta kuma nayi. Wani mayaudari ne ya turo shi yana so ya tsaya, amma shi mayaudarin ya san ba za a karbe shi ba, amma shi wannan da yake ya aje kasun ba yana kabbara yana kaza, sai ya taho gurin mu yadda muka karbe shi, daga baya sai mana wayo sai a karɓi wancan mayaudarin. To mu kuma duk yaudarar da suke mun santa, to su waɗancan kuma ƴan uwanmu na Kano ko sun tsaya malantan ne kawai, ba su san me ake ciki ba, shi yasa aka zo musu an dai ba su motoci da kuɗaɗe da sauransu. To Allah ya taimake mu dai, ba mu ci kokoban su na yaudara ba, alhamdulillah. Na ɗaya kenan. Na biyu, abin da ya faru jama'a, ina so zan yi magana ne dangane da alluran rigakafi da ake yi a wannan zamanin, ba wai allurar rigakafi ba, allurar rigakafi. duk wata allura da ake ta rigakafi nake magana a kanta, ba wai allurar rigakafin shan inna ba kawai, da duk wata da ka san ana magana a kanta, to a kanta ne zan yi magana. Abin da ya kai ku dama ni ina yin magana a kai, amma ni tsarin magana ta in kuka lura sai in tazo da dalili, in ba haka ba in ne magana daya shikenan nakan wuce sai in an sake tsokalowa. Sanda ne magana akan allurar rigakafi da dadewa in sake yin magana ba, sai lokacin da tsohon gwamnan jihar Kaduna Alhaji Ahmad Muhammad Makarfi ya fito gidan rediyo ya ce ya ji malamai suna kanzan kurege game da ainihin allurar rigakafi, to a lokacin ne na ɗibo bayanai ne rugu-rugu da shi a kasadin Sarumul Battar na 81, to yau kuma gashi kasar na 21 na Sahihul Bukhari, inna Allaha witrun yuhibbul witra, ka gani a kasar na 21 gashi kuma yau za mu sake magana akan allurar rigakafi. Ita kuma dalilin shi ne muna sanar da suna yin allurar rigakafin su, amma su ne suka zo suka gayyato mu, suka neme mu yi magana. Abinda suka nemi mu yi magana shi ne da suka zo dai sun yi mana fadanci, sun ce suna ganin cewa mu ake saurare, mu ne kaza, mu muka iya kaza, mu ne kaza, mu ne masu kaza, duk suka ta ba mu qualities da abubuwa dai. Da gaske ne ba da gaske ba ne, mu dai mun ɗauka da gaske ne tunda musulmi ne aka turo su. Sun ce sun zo ne suna son za su hira da mu akan mu jawo hankalin mutane akan za a fara allurar rigakafi a ranar Asabar da ta gabata da Lahadi da sauransu, don haka an samu matsala a arewacin Najeriya, kuma ana ganin mu dinnan muna daga cikin waɗanda muka haifar da matsala ta ɓangarori biyu, ko dai ta ɓangaren cewa kada jama'a su yi, ko kuma ta ɓangaren cewa ainihin wato shuru da muka yi ba mu ce jama'a su fito su yi ba, duk ɗayan biyun matsala ne. Wato mu mun zama kamar zagin yara, in mun yi shuru matsala, in mun yi magana matsala, in mun ce kada a yi matsala, in kuma ba mu ce a fito a yi ba ma to matsala. To sai suka ce to jin mun dade ba mu yi magana ba, sai suke ganin wai ko mun yi reversing bincikenmu ne, ko mun canza ra'ayoyinmu ne. Suka ce a ai mu dama ba ƴan wa'azin turmi ba ne waɗanda ba su da agenda, ba su da topic. Mu dama muna da abubuwan da muke karantar da mutane, amma in abu ya zo ne ya bujiro to sai a tsaya sai a yi magana a kan shi. Don haka magana ce bata kawo kan mu yi magana allurar rigakafi ba, shi yasa kuka ji ba mu yi ba. Mune muku mara ba, kai wane ne kai gabatar da kanka? Wanda ya gabatar da kanshi shi ne wani wane wakilin BBC, ma'ana ya zo ne a madadin ainihin tashar BBC gaba daya. In aka ce wakilin BBC, BBC ta Hausa da ta Turanci da BBC ta Larabci da sauransu, wannan shi ne wakilin VOA murya America, shi ma haka ya zo ne a madadin tashar VOA ta Turanci da ta Hausa da ta Larabci da kuma ta talabijin da ta radio. Wannan shi ne wakilin tashar France News, tashar su ta radio da talabijin da Turanci da Faransanci da Larabci da Hausa. Wannan kuma ya zo ne a madadin jaridar Weekly Trust, kaga shi ma a madadin jaridar ta Hausan da ta Turancin Aminiya da sauransu, ko duk dai haka suka zo. Wannan kuma wakilin jaridar gaskiya ta fi kwabo ko New Nigeria, haka dai suka zo jama'a wajen su bakwai ko su takwas. Gaskiyar namari in yi amfani da wannan dama in faɗakar da mutane, wato ni ba a zuwa wurina ba tare da appointment ba, wanda bai san wannan ba ya sani, domin mutane suna kuka da ni haka fiye da shekara 10. Misali, bara a aikin hajji na haɗu da wani ɗalibin jami'ar Islamiyya, yace sun taɓa zuwa wurina na ƙi sauraron su, suna nan kuma sai ga wani ya zo da katuwar jeep, shi kuma sai na kama hannun shi muka shiga har gida. Nace kwarai da gaske na tuna an yi haka, nace kuma har yanzu ban yi nadamar wannan abin da ne muku ba, domin da suka zo na fito daidai lokacin da newa wani mutumin Bauchi alƙawarin zai zo ne, dan haka na fito ina jiran ya zo in tarbe shi. Sai suka zo sai nace musu to kun ga yanzu ba ni da alƙawari da ku, ina da alƙawari da wani mutumin Bauchi ne shi nake saurare, dan haka ba zan iya sauraron ku ba, sai dai zan iya sa muku mako mai zuwa ku kuma ku zo. Sai suka ce a su dai matsalar da ta zo da su tana da muhimmanci. Nace to in na saurare ku, ma'ana wannan in yazo ba zan saurare shi ba kenan, don haka tsara abubuwa na nake yi. Jama'a kun fahimta? Sai suka juya sai suka fishi suka tafi, sun zo daga polytechnic ne ta Katsina. Sai kuma aka yi akasin haka, su da yake dalibai ne ustazai sai suka tafi suka ce shi Albani baya saurare sai masu kuɗi tunda sun ga wannan da narke ke jip to shikenan kuma sai akai akasi ran nan kuma sai ga wasu ustazai su kuma sun zo rina na zauna ina sauraron su sai gashi ma wani da narke ke jip yazo daga Abuja yace yazo rina ne nace to ina mishi maraba yace dan haka yazo yana son zai gana ni nace mishi to a tsari na ba ni da appointment da shi dan haka ba zan ganshi yanzu ba yanzu da waɗannan nake da appointment sai na gama da su mako mai zuwa shi kuma sai zo yace daga Abuja yake nace eh ko daga ina ne yayi hakuri tsarin kenan shi kuma ya juya shi kuma da yaje sai yace shi wannan malami Albani shi kuma kyamar mutane yake masu kuɗi shi kuma sai ustazai ina fatan kun fahimta na rantsa da Allah an yi wannan to matsalar ita ce mutane yanzu misali kamar yanzu na gama wannan lecture gobe wasu sa iya bazamowa sai su tawo office ɗina ko gwamna ne ya zo ba zan saurare shi ba ko shugaban ƙasa ne ya zo ba zan saurare shi ba sai dai ya zo ya picking appointment saboda mai gobe ranar da zan tafi neman tuwona ce gwamna ko ko abinci ba zai ba zai bani ba shugaban ƙasa ba zai bani ba ba ruwana da shi harkar shi daban tawa daban amma ya yadda sai in dubi a cikin lokacin da yake nawa ne ba wanda ne wa jama'a alƙawari ba to sai in sa mishi sai ya zo sai in saurare shi to abin da ya faru jama'a malamanmu na kasar Hausa mun tashi ne ba su da agenda ba su da aikin yi suna zaune ne kawai dan haka koyaushe sai ka zo sai su biya maka bukata to jama'a mu gaskiya ba malamai ne irin waɗannan zaunannu kawai muna jiran Allah ya kawo ku ba a'a duk wanda bai zo akan appointment ba jama'a yadda ka san ba za ka je wurin gwamnan garinku ba sai da appointment dan me dan yana da aikin yi haka ne amma sarakunan gargajiya fa ba su da aikin yi zuwa ake yi kana zuwa sai a bude maka fada ka shigo don dama bai da agenda zaune yake yana laliban aikin ne wannan hakika ce ba makri bane wallahi to haka mu ma da mu din na sunna da su yan gargajiyan haka ne su ma ba su da aikin yi yan gargajiyan don haka duk wanda zai zo wurina yayi kokari ya samu appointment da ni tukuna kuma ni ne zan bashi lokacin ba shine zai ba kanshi ba santa na bashi din nan kuma in ya gado mishi ba ya sani ni ba ni da bukatar shi shine yake da bukata dan haka ya tawo gurina ni ma sai bari ran da naje wurin shi ya samu lokacin da yaso misali yanzu duk bukatar mutum da muhimmancin bukatar shi ba zai taba samun wani abu cewa yana so ya zo wurina asabar ko lahadi ko juma'a in saurare shi ba komai matsalar shi komai bukatar shi ba dan komai ba waɗannan ranakun na riga nayi wa wasu alƙawarra zan karantar da su a Kaduna da Zaria saboda haka duk muhimmancin wanda ya zo ya ce ya zo wuri na ran juma'a ko asabar ko lahadi sai in ce mishi a'a ya haƙuri amma daga litinin zuwa alhamis waɗannan ranakuna ne na in tafi in nemi ilimi ko in tafi in nemi abinci ko in huta ko makamantan haka to in na duba na ce maka to ka zo ranar Laraba in ka ce ranar Laraba kana da aiki a office ai ni ma ina da aiki a office din nawa a ranar Laraba amma zan kashe saboda kai to in ka ce a'a lallai sai asabar sai in ce to ka haƙura to sai wani ya koma sai ya ce to na je ya ki saurare na a'a ai ni ba ma'aikacin gwamnati bane ni kuma ba ma'aikacin wani masallaci bane ba ma'aikacin wani kungiya bane waɗannan abubuwan ina yi ne da gwargwadon yadda zan iya kaga ko ba zai iya yiwa duk wanda ya haro ni bukatar shi ta biya ba na yi wannan bayanin ne jama'a ba wai lallai ne jama'a su gamsu ba amma wannan shine abin da nake akai kuma shine abin da na gamsu akai domin shine abin da zan iya kuma Allah yana cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai azaware sai abin da zai daidai da iyawarta wannan shine abin da zan iya jama'a idan na dibar wa kaina abin da bazan iya ba kuna nan sai ku ji da awar ta yi shiru amma duk wanda ya san wannan muryar daga shekara 25 haka yaji ana yi amma fa haka ake ta rikici wani ya zo an ki sauraren shi to inda an bude ana ta sauraren da tuni an daina saboda mai da'awar za ta collapse ina fata an gane dan haka jama'a dan abin da muka bayar din sai a rinka hakura da shi insha Allah ta'ala suka zo ba tare da sun yi amfani da wani daga cikin su ne wanda shi dan asalin anguwanmu ne ya bugo waya yace da Allah gashi nan zai zo wanda wannan ma yana daga cikin matsalata in ka ce min za ka zo wurina in kuka zo ku biyu sai in ce to kai kadai kake da appointment da ni saboda mai dole in shirya inda zan zauna da kai misali office ina mutum biyu kawai yake dauka to in kuka zo ku goma ina zan sa ku so dole in zaka zo ka ce mini zaka zo da kai da wance dan in san to da kai da mace ne sai in ba ku wurin da ya dace waɗannan technicalities ne nawa ba lallai su yi maka ba amma ni kuma ina ganin kawai ka'ida da na ajiye kaina ke mutum ya bugo min waya wani zan zo wurinka kai da wa za ka zo a za mu zo mu biyu ne da mace ko da namiji idan kai da mace za ku zo sai in ce ku zo ku same ni a gida in kai da namiji ne sai in ce ku zo ku same ni a office don kai kanka ba za ka so a ce ana zaune da kai da matarka a office wannan ya shigo ya fita wannan ya shigo ya fita ba amma ka dan a gidana ne ba wanda zai shigo kaga ya fi maka mutunci to amma in ka ce za ku zo wurina ku biyu kai da wa a ku biyu sai kuka to kai da matarka sai na zo sai na sauke ku a kofar office ina dan Allah na girmama ka abin amfani ne amfanin ka amma mutane saboda me saboda kai sun samu wasu malamai marasa aikin yi sun shagwaba su sai a ce a mu ku zo nan mu muna da lokacin ku a karkashin wannan sai yaje ya ce to ai albani na wulakanta mutane albani amma ka sani shi albanin nan ba malami ne na gwamnati da gwamnati dauke shi karantar da mutane ba malami ne na kungiya ko na wani masallaci ba a'a duk abin da ka ga yana ne abin da ya ga zai iya ne to abin da zai iya nan da ka ne mu dora mai abin da ba zai iya ba sai ya kauce kai juyin duniya ba zai dauka ba dan me dan yana son ya dore yana da awar ina fata an gane saboda haka jama'a kun ji wannan to da suka zo sai ainihin shi yemin waya yake shine gashi nan zuwa da ya taso ya taho haƙiƙanin al'amari a daidai wannan lokaci jama'a wallahi tallahi ina wani wuri ne ina yi wani aiki amma sai na tattaro aikin sai na taso sai na dawo office ina shi kenan sai na ci gaba bayan kusan kama awa ɗaya haka sai ga su da ya zo sai ya ce ai sun zo ga su suna da yawa sai na ce to kaga matsala to kaga a lokacin nan da na sa hutsanci da muskilanci irin na sai ce ba zan saurare su ba don mutumin da ya ce zai zo shi kadai sun zo su bakwai dan haka dole wasu suka zauna a ƙasa office din kai provision din shi ne inda ni zan zauna da inda mutum biyu za su zauna haka na tsara shi ba wai dan kadan bane ba yai kadan bane haka na tsara shi smart office ne haka muke tsara ba mu yin makeken office don ba sarautar gargajiya za a yi ba ina fata an gane saboda haka sakamakon wannan muka zauna suka gabatar da kan suka ce to gashi nake musu to na daidai gaskiya mu masu sukar allurar rigakafi ne da dukkan nau'o'in ta gaba daya to da suka ji wannan jama'a sun taho da kamerori da rediyoyi da abubuwan recording da komai jama'a saboda mai su kawai suna ganin za su zo ne su cewa albani ga abun da suke so ya faɗa shi ku albani ba kauye ne so yake a ji muryar shi a rediyo don haka ya hau magana to sai suka ji fa inda nake shiga ba nan nake fita ba inda nake shiga ba nan nake fita ba to abin da ya bani mamaki jama'a dan jaridan kauye a yau ya kamata shi kanshi ya zama yana da access ga ainihin information dan jarida na kauye ya kamata a ce yana da idda yake dibo bayanai ya san meye duniyar shi take ciki balle dan jarida da yake wa BBC aiki ko VOA ko France ko Weekly ko Daily ko wacece abubuwan da nake ta musu ishara akai sai na fahimci baki ɗayan waɗannan abubuwan ko kuma mafi yawancin waɗannan abubuwan ba su da masaniya akai su ko abin da suke kokari su gamsar mu din nan mu ne in muka yi magana a zo a yi allurar rigakafin nan za a yi in kuma muka kin magana mutane za su ja baya balle mu fito mu yi suka mu kuma abin da muke nuna musu ai wannan allurar rigakafin da ka ce mutum ya zo ya yi ta don muka ce mishi ya fito ya lashi kashi to ya fito ya lashi kashi ba zai yi sauki ka faɗi ba zai iya yiwuwa ka ce mishi ya fito ya shaƙi wannan allura ko ya bari a yi wa ɗanshi so bambancin abin da suka kasa fahimta kenan to amma daga ƙarshe sai na fahimci wani abu wanda na faɗa musu na ce ina fahimtar su ba professional ɗan jaridu ba ne ƙwararren ɗan jarida ku ji ko ba zai sa rahoto ba dan baya so sai ya ɗauka haka ƙa'idar take ko ba ka so sai ka kafa kamera sai ka ɗauka sai ka yi documenting idan ka yi documenting wata ran bukata wannan irin bayanin za ta kama sai a ji ka ɗauko kasa to wannan shi ne ƙwararren ɗan jarida amma ɗan jaridan da ya zama ya je ya karanta aikin jarida ne ko kuma ya yi wani karatu an ɗauke shi aikin jarida don yana neman meal ticket yana neman abinci to wannan zai iya aikin da ake so ya yi ne Allah ya ji kan Halilu Ahmad Getsa ba dan ya rasu ba aiki yake na karanta labarai a tashar BBC aka gabatar mai da labaran duniyar da zai karanta da rana ya dubi in ya karanta wannan ya rusa kasar shi Najeriya, ya rusa addinin shi, ya cuci arewacin Najeriya inda nan ce ta kyankyashe shi, sai ya ce ba zai karanta ba. Aka yi juyin duniya ya ce ba zai karanta ba. Aka ce to sai ya zaɓi karantawa ko barin aiki, sai ya ce ya bar aikin. Me ya rage darajar Halilu Ahmad Getso sai ƙarin ɗaukaka daraja ya a harkar jarida, sai da ya kai ƙololuwar da duk inda aka faɗi Halilu Ahmad Getso daga shekara 30 zuwa yanzu, ka san waye Halilu Ahmad Getso, a fagen iyawa da gogewa. A yau matsayin Halilu Ahmad Getso kamar matsayin Christiana Amanfo Asenan ne, duk wata hira da ta kasaita sai irin su Halilu ne za su yi ta. Saboda me? Saboda ya tsara mutuncin, ya tsara addinin, Allah ya ɗaukaka shi. Amma yau muna fama da ƴan jarida ne waɗanda kawai kamar yadda muke fama da malaman makaranta, kun san mafiyancin malaman makarantun primary da secondary yau suna karantarwa ne ba da nishaɗin karantarwar ba, don haka they are not teachers by profession. Ya je ya yi FCE ne don ya kasa samun me, ya kasa samun ABU, don haka ya zo yake NCE, don haka babu ruhin malanta a cikin zuciyar shi. Don haka ya zo yana karantarwar ba yana karantarwa bane da ruhi. Amma malaman da suka karantar da mu a primary, in ka gansu wato bouncing yake, ma ana ce mai teacher, yana jin daɗi, sai kaga yana tsalle da canvas, shi teacher ne, ko yaushe yana da chalk a aljihun shi, yana da duster, saboda wai ka'idar teaching kenan. Duk wanda ya teachers college, ba sa teachers college go wane ne, a da an koyar da su kai teacher ko ina kai yawo da duster da chalk, saboda duk inda ka haɗu da almajiri in yayi fatawa sai a share a ci gaba da jawabi, saboda kai teacher ne 24 hours. To da haka teachers da suka karantar da mu da haka suke. Headmaster mu jama'a wallahi har gida yake biyo mu, ba musulmi bane, amma ya ga cewa ka je makaranta allo, kana biyayya a gidan, kana kaza, saboda shi yana jin shi teacher ne, yana da mas'uliya, yana da responsibility na karantarwa. To waɗannan su ne teachers by profession. To yau mun rasa ƴan jarida, journalist by profession. Kawai yau ƴan jaridu ne waɗanda suke neman wani rahoto ne za su buga, su samu kuɗi ko kuma su samu kaza ko su samu kaza. Don haka jama'a suka zo, duk muka gama maganganun da muka yi jama'a, ko kwaya ɗaya ba su sa ba. Karfe ɗayan dare ko karfe biyun dare nake zama jama'a, ina jin gidajen rediyon duniyan nan gaba ɗaya akan internet, in ji BBC, in ji wacece, in ji wacece, in ji wacece, duk gaba ɗayansu ba su sa ba, ko ishara zuwa ga waɗannan maganganun nawa ba su yi ba, saboda ba irinsu suke so ba. To abin da ya ƙara bamu mamaki jama'a, akwai wani taro da aka gayyace ni ban samu zuwa ba, mu taron an ce mana ne za a yi taron ne akan ƙanjamau, ni dai ban samu zuwa ba. To amma abin mamaki kuma sai muka ji abin ya juye wai akan allurar rigakafi kuma aka yi. To akan allurar rigakafin kuma an samu wani doctor ko professor ya je wurin ya gabatar da lecture gamsasshiya da hujjoji gamsassu, amma duk waɗannan bayanan da ya gabaɗaya da yake ba irin waɗanda suke so ba ne. Karfe ɗaya na dare jiya da na kama BBC in ji labaran yamma, sai na ji gaba ɗaya ba a saka magana shi ba, sai aka sanya magana ainihin wasu kawai waɗanda su suna ƙarfafa abin ne. Wannan ya ce abin kunya ne da malamai suke cewa kada a yi allurar rigakafi, wannan kuma ya ce ko aikin hajji za ka je ma sai an ɗiga maka. Sai muka ce har yanzu dai ba ku kawo hujja irin wadda muke so ba, kuma ba ku rusa hujjojin da muke da su ba. To ire-iren waɗannan bayanan ne jama'a, gabana nan takardu ne waɗanda ba za su gaza shafi 100 ba. To in ba dan rahama da muke tausaya jama'a ba, da duk sai an karanta su, ko nan da kwana uku ne da sai an karanta su, ana yi ayi sallah asuba a tashi ayi sallah azhar, wanda ya gaje je ya dawo, da sai an karanta su an sauke su baki daya. Daya kenan. Na biyu, nan gabana jama'a internet ne nazo na kafa. A jiya ne ne wannan isharar na ce zan zo in kafa internet, nan internet din mai jama'a na kafa, gashi nan kowa yana gani yanzu, ma'ana duk abin da muke nema dangane da wata magana wadda kowace iri ce, ko da hujja ce za ka tsallako nan ka yi mana, ka ce mana ka manta littafin a gida, abin da muke so ka faɗa mana sunan littafin sai mun zaƙulo shi a internet, kai kake da shi a ɗakinka amma mu za mu nemo shi a internet. Ina fatar mun gane. Mu abin da muke cewa wannan allurar rigakafin wadda ake saboda polio ko kuma saboda sauran cututtuka da ake cewa 6 killer diseases ko kuma 7 killer ko 10 ko 70 ko menene, mu abin da muke cewa ƙarya ne. Waɗannan ba allura ce ta rigakafi ba, guba ce ake kwankwaɗawa mutane. Kuma ga waɗannan maganganun za mu ainihin yi ishara, muka kawo su kuma mu kawo dalilai ainihin a kansu. na biyu muna cewa an yi irin wannan allurai na ƴan rani da agana da sauransu ba don komi ba, don a nakasa mu bakake da kuma mutanen Afirka. Don Allah, kafin in tafi da nisa, na fatan duk wanda yake saurare na ya rike wannan website din da kyau, www.africa2000.com africa2000.com. don Allah, ku je ku bincika menene yake cikin wannan, za ku ga manufofin da ta sa aka kirkiro cutar kanjamau don a hallaka a rugurguza 'yan Afirka. Waɗannan manufofin da suka sa aka kirkiro wannan ainihin allurar, wadda babbar manufar ita ce a rugurguza 'yan Afirka, to babu shakka an cimma ainihin waɗannan manufofin da yawa, kuma an kai ga abin da ake so. A yayin da aka dubi ƙasashen ainihin wato gabashin Afirka, aka ainihin kakaba musu wasu irin bala'o'i na cututtuka irin su ƙasashen Uganda da ƙasashen Zaria da makamantansu, ba don komi ba sai don a ga bayan baƙaƙe. Tuni abin da nake so in ce, wannan maganar ba wai muna yi ne a matsayin cewa musulmi kaɗai ake hari ba, a'a, abin da muke cewa ana harin musulmi musamman, ana harin baƙaƙen fata baki ɗayansu. Jama'a, nan gabana jaridar The Times ce ranar Litinin watan Mai 11 ga 1987, wannan jaridar gata, jaridar The Times, wannan jaridar ta ruwaito duk waɗannan maganganu da na fara ishara a kai. Gashi suka ce smallpox vaccine triggered AIDS virus. Wannan smallpox agana ko ƴan rani, alluran da aka rinka yi a wancan lokaci domin cewa ana yin rigakafin ƴan rani ne ko agana, aka ce wannan ita ce ta zama hanyar da aka yada cutar AIDS a ina, a ƙasashen Afirka. Ga ainihin hoton, wannan jaridar tura ne fa suka buga ta, ba wai a nan ne aka buga ta ko a ina ba, a America aka buga ta 1987 Mai. Gashi jama'a, ga map din ƙasashen da aka fara bazawa: Uganda, Rwanda, ƙasar Zaya, Burundi, Tanzania, Malawi, Zambia. Gashi wannan jaridar ta ruwaito. Sannan duk wani Kirista da yake saurare na ya saurara da kunnen basira ya ji, waɗannan ƙasashen ƙasashe ne waɗanda Kiristoci ne suka fi yawa, su da kansu gashi sai suka buga suka ce a ƙasar Zaya mutum nawa aka yi wannan allurar, an yi wa mutum 36,878 wannan allurar ta agana, amma aka zuba abin nan cutar kanjamau a ciki. Mecece nisbar yawan Kiristoci a ƙasar? Gashi sai suka ce 70% Kiristoci ne, kashi 70% na ƙasar Kiristoci ne, amma duk da haka gashi aka je aka yi musu wannan allurar. Sannan sai ka dawo ƙasar Zambia, an yi wa mutum 19,060 daidai, su kuma na miliyan 19 ko an yi wa mutum miliyan 19 na miliyan 19 haka, wancan to miliyan 36 kenan, miliyan 19 da ainihin 60,000. Menene adadin Kiristoci a ƙasar? Kiristoci su suke da 21%, sai kuma ƙasar Tanzania su kuma mutum miliyan 14 aka yi wa, mutum miliyan 14 da 972, nisbar Kiristoci a ƙasar 35. Sai ƙasar Uganda mutum miliyan 11,616, su kuma adadin Kiristoci ke ɗauke da 63%. sai waɗannan ƙasa ta Malawi su kuma mutum miliyan 8 da 118 adadin kristoci a ƙasar su ne mutum kristoci adadin su su ne 75 sai kuma ƙasar Rwanda abin nan Burundi su kuma miliyan 3,382 nisbar kristoci a ƙasar 65 sai kuma ƙasar Burundi su kuma miliyan 3,740 ko kuma miliyan 3,027 nisbar kristoci a ƙasar 65 sai Brazil nan kuma Brazil nisbar kristoci mutane ainihin wato nisbar kristoci adadin wato percentage na kristoci 89 a nan ba su bayyana ainihin adadin waɗanda aka yi wa ba yanzu abinda nake so ku bincika jama'a waɗannan ƙasashen baki ɗayansu ƙasashen baƙaƙen fata ne kuma wannan jaridar jama'a ba fa a Kano ake buga ta ba ko a Saudiya a America ne aka buga ta kuma a 1987 yau shekara nawa kenan yau akalla shekara 21 gashi ita ta ruwaito cewa wannan allura agana da aka rinka an yi ta ne don a fesa cutar kanjamau don haka duk duniya yau ba inda ya fi yawan cutar kanjamau irin waɗannan ƙasashen da aka bayyana amma ina so ku koma ku yi bincike akan site da zan zo in bayar in an jima da kuma site da na baku yanzu na internet a wancan lokaci menene likitoci da 'yan boko da 'yan siyasa aka yi ta rikici da su irin rikicin da muke da waɗannan likitocin yanzu waɗanda sun yi karatu ne don kawai su samu abinci 'yan siyasar da kawai suna ƙoƙarin kare kujerarsu ne don Allah yanzu da gaske idan makarfi da gaske yake makarfi ya ci gaba da ɗibo kuɗin aljihun shi yanzu yana haɓaka yana kare yana advocating akan matsala allurar rigakafi inda gaske yake yi yayi ne don ya kare kujerar shi yanzu da baya kan kujerar fa yayi shiru to amma mu mune ne don me don mu kare addinin mu dan haka ba mune ne don wannan kujerar da muke karantawa a wannan masallacin ba in mun tafi masallacin da muke karantawa a Gombe da Sokoto da Yauri da ina ne ko ina haka za mu yi irin wannan maganar don ba muna kare wannan kujerar bane addinin Allah muke karewa jama'a kun ji wannan sannan ga wani bincike wanda ina fatan za ku neme shi akan internet zan ba ku site din insha Allah amma ga binciken wata professor ce ta yi MacBean professor ce gashi ta ce vaccinations do not protect taken binciken kenan littafi ne ta rubuta su kutun da guda yana kan internet vaccination do not protect tace allurai da ake yi din nan ba su da wani tsari da suke yi ba su da wani rigakafi da suke yi to jama'a har yanzu fa ba mu hau internet din ba tukuna wannan duk ane waɗanda ke hannu ne tukuna ga wani rahoto wanda wannan rahoton ya isa zama na kalul akhirati wal ula dan haka barin jinkira shi tukuna a dan tsaye da shi tukuna abin nan amma kafin nan jama'a nan gaba na jaridar leadership ce ta ranar litinin 8 ga watan October bara jaridar leadership tanda a zaya gashi rahoton cewa polio outbreak in Nigeria caused by oral vaccine ɓarkewar cutar shan inna a Nigeria ta faru ne saboda allurar rigakafi kun ji aka fi kuma ɓarkewar cutar shan inna ɗin a Najeriya ta faru ne sakamakon allurar a nan ga wani column ne kawai nake so inda yake cewa this vaccination is the most effective tool we have against the virus but it's like fighting fire with fire Allah ya ko baka jin turanci kai ka taba jin fire a wurin yan bogon angon fighting fire with fire ko baka jin turanci na san wannan ba sai na fassara ba yace babu shakka ita wannan allurar rigakafin ita ce ake ganin abin da zai fi komai kawo tsari sai yace amma kuma matsayinta kamar matsayin gobara ce ta kama sai ka rinka ɗibo fetur kana zubawa iyayen yaya kun ji fire by fire ko ba ku ji fire fire brigade kun taba jin fire brigade fire ba lafiya wuta to to Allah ya kiyaye to jama'a kun ga wannan wani bincike ne da professor namu ya Haruna Kaita yace why polio vaccinations should be suspended. Title din research din kenan, me yasa ya kamata a dage allurar rigakafin nan ne, me yasa ne ya cancanta a daina ta. Ashi nan bai Haruna A Kaita PhD Pharmaceutical Department ashi nan Faculty of Pharmaceutical Sciences Ahmad Bello University, wannan jama'a takarda ce ya gabatar a ainihin Chan Jos a wannan cibiyar menene kula da lafiya menene na kuru kaza kaza kaza, daidai gabatar da professors a medicine da pharmacy da wane ne da turawan da yahudawan an gayyato su ya miƙe ya gabatar sai suka tsit ya ce na muƙabalantar gashi ga takardar gaba ɗayan wannan lacce ce gata a hannuna. Waɗannan abubuwan karkai tsuma duk kowa zai samu jama'a, za a photostat kowa zai samu, za a siyar da su karka ɗau, za a haɗa su ne gaba ɗaya sai su zama kamar handout banda site kuma da za a faɗi, kuma duk abin da kake nema za ka zo za ka gansu insha Allah yana akan internet. To abin da muke so duk wanda ya haɗu da kai zai baka abin nan, kar ya ce zai nuna kai ustazu ne kai ba gida je, yanzu ustazai ba gida da ban ku shiga ABU ku gani waɗanda suke da credible result din su ne ustazan. To Allah ya kyauta. Da kuma wani professor jama'a mai suna Williams Douglas, shi ko kun ji sunan research din shi, Who Mothered Africa, wane ne yawa Africa kisan mummuke. Wannan binciken yana tabbatar da waccan maganar da na faɗi dangane da allurar rigakafi da aka yi ta kwankwaɗawa ‘ya’ya, aka yi taiwa yara ana cewa za a yi musu lamba a hannu da menene da menene, yace ta haka ne aka bi aka kawo waɗannan bala'o'in cututtukan da yau ake fama da su a Afirka. Gashi nan kuma wannan bature ne fa jama'a, cikin turawan ne Allah yake sa a samu wani sai ce wallahi cutar nan ta yi yawa bai kamata a yi ta ba. To amma fa su ma kun san me suke fama da shi, abinda muke fama da shi su suke fama da shi, domin kun ga wani bayahude ne da yayi ɗan jaridar radio su saurare shi, talabijin su saurare shi suka yi sai ce shi ma yana da media kamar yadda yanzu ni ma nake yi, ni ma da sun saurare ni an ji da ban yi wannan ba, amma da aka kine shi ne ni ma yanzu nake amfani da wannan as my own medium. To shi ne nan gashi shi ma da ya buga shi ne sai ainihin zo sai ya zauna ya rubuta wannan gashi shi ma. Kun san me yake cewa, yace global 2000 genocide 500 times worse than Hitler. Yace kisan mummuken da aka shirya yi wa Afirka akan waɗannan alluran, yace sun ninka kisan da aka yi wa mutane a yakin Hitler so 500. Gashi nan shine zauna ya rubuta wannan report din. Mu tambayar da muke cewa shin waɗannan gwamnonin mu da waɗannan permanent secretaries da sauransu sun karanta waɗannan abubuwan ko kuwa su kawai dai an kawo musu abu ne an ce kawai gashi nan su yada, da suka ji mu kuma muna attacking madadin su tsaya su dubi abin da muke cewa haka ne ko ba haka ba, kawai wai sai su mai da mu wawaye wai mu ajiye hujjojin mu, za a ba mu kujera haji ko za a ba mu kujera umara ko za a yi wa gidajen mu fenti ko za a canza mana mota, sai mu ainihin zo mu ci gaba da promoting abubuwan da suke yi. Jama'a mu ba mun yi karatu ba ne don wannan, shi yasa ni dai kamar ni jama'a har yau ga ban yi aikin gwamnatin ba, don ba yunwa nake ba, an yi tarbiyya ta ina da aikin yi, don haka ba ina karatun ne don in yi aikin ba, ina karatun ne don in taimaki addini na. Don haka jiya na ce akwai fa matsala, su fa suna yin karatun ne don a ɗauke su aiki a ba su albashi su kare manufofi na zalunci, daga nan da aka ce ba za a ba su albashin ba fa su ma ba za su yi ba, ashe su makaryata ne a cikin abubuwan da suke neman su combat da mu. To wannan kenan. To bari mu fara ɗibo mana na daga cikin bayanan da suke ainihin kan internet. Wannan ainihin wato takardar da ke hannuna ga ta kusan shafi 24 ce. In ka buga thinktwice.com, twice that come. Think na tunani twice so biyu that come. Wannan wani professor ne wanda ya tsaya ya bincike dangane da ita allurar rigakafin gaba daya. Da farko ya fara akan cewa what is polio, menene ma shan inna din, he defining. Sannan ya ce how is polio contracted, yaya ne ake jawo ta ko ya ake kamuwa da ita. Sannan sai ya zo sai ya magana dangane da injunctions, ainihin wato allura, ta ainihin allurar rigakafin. Sannan sai ya zo ya kawo cewa can polio be treated, ko za a iya treating din polio din, wato za a iya ma maganinta. Sannan sai ya ce does the polio vaccine exist, shin akwai allurar da take maganin cutar shan inna ma, ko ku kawai yaudara ce. Sannan sai ya ce are polio vaccines safe, waɗannan allurai na rigakafin shan inna anya suna da lafiya kuwa, wato akwai tsari game da su, anya ba guba bane. To a ƙarƙashin wannan ne wata magana wadda ta bani sha'awa da yake cewa doctors and scientists on the staff of the National Institutes of Health during 1950s were well aware that the Salk vaccine was causing polio. Yace likitoci da malaman kimiyya na cibiyar bincike na lafiya tun daga 1950 zuwa waɗannan shekarun, wato 1950s, sun san cewa allurar rigakafin da Professor Salk ya ƙirƙiro ita kanta allurar rigakafin ce take haifar da shan inna din. Some frankly stated that it was worthless as a preventive and dangerous to take. Wasu likitocin ma cewa suka yi idan ciwon shan inna ya kama ka, ka zauna ya kashe ka yafi sauki da ka sha kuma wannan allurar, don in ka sha to ka shiga hadarin da ba ka ciki. Likitocin ne suka fito ƙarar suke faɗi, kuma wannan statement din cotton yayi jama'a, yayo cotton ne ba wai ya ruwaito ma'anar magana bane, ma'ana ya dauko ne ainihin in bracket, ya dauko hakikanin abin da suke cewa. Sannan ga kuma ƙarin magana, sai yake cewa the Idaho State Health Director angrily declared, director kiwon lafiya na jihar Idaho ƙarara fitowa ya a cikin fushi yana cewa I hold the Salk vaccine and its manufacturers responsible for a polio outbreak that killed several Idahoans and hospitalized dozens more. Yace ni wannan director ne na lafiya na wata jiha a kasar America, yake cewa wannan allurar rigakafin ita ce ta ja mutuwar dubunnai, ta kuma kai dubunnai suna kwance a asibiti. Bari ku ji kuma shi kanshi professor da ya kirkiro allurar me yace. Simala yace even Salk himself was quoted as saying, shi kanshi wannan professor da ya kirkiro ta, bari ku ji abin da yace. When you inoculate children with a polio vaccine, you don't sleep well for 2 or 3 weeks. Idan har kai ganganci ko karfin halin yi wa yara allurar rigakafin shan inna, to sai ka yi mako biyu ko uku babu bacci. Haka waɗannan maganganun suke jama'a, har malamin ya ci gaba da magana. To sai wata magana wadda wannan maganar babu shakka tana da akwai buƙatar a tsaya a yi nazari ne kyau a kanta. Gata a inda ya kawo how effective are polio vaccines, ina matukar nagartar su amma suna da nagarta waɗannan alluran yaya suke. Bayan ya tattauna magana mai tsawo sai ce wani Dr. Robert Mendelso yace medical investigator ne, yace there is no credible scientific evidence that the vaccine caused polio to disappear. Yace babu wani dalili a kimiyyance na cewa wannan alluran ma tana kashe wannan cutar daga ƙasa, don abin da suke cewa so suke wai a kashe cutar daga ƙasa. sai ce to babu hujja a ilmance ilimin kimiya da ke tabbatar da ainihin haka. To sa'an nan malamin ya sake yin ainihin wata magana wanda wannan maganar jama'a ina karanta muku wannan ne zan bude muku annad za ku gani hadda hoton gaggabirin gashi da kodar biri koda ta biri ake hada allurar rigakafin muku musulmi ba ma cin biri eh to gashi sai yake cewa polio vaccines and cancer a wannan wurin zai tattauna matsalar allurar rigakafin shan inna ne da kuma alakar ta da cancer sai ce in 1960 Dr. Ben Sweet and M.R. Hillman pharmaceutical researchers for the Mark Institute for therapeutic research were credited with discovering this infectious agent, a monkey virus that infected nearly all rhesus monkeys, whose monkeys were used to produce polio vaccines. Irin magangamin ke ne ya ce a 1960 aka gano wasu professors wasu doktoci guda biyu daga cibiyar binciken har hada magunguna a inda suka gano cewa ana amfani da ainihin biri wajen ainihin yin wannan allurar ta rigakafi to sa'an nan sai gashi sai zana hoton birin gashi sai ce monkey kidneys are used to develop polio vaccines kodar biri ake amfani da ita domin a ainihin yi allurar rigakafin shan inna sa'an nan sai sake cewa cancer rates have increased and is found in brain tumor bone cancers lung cancers gashi nan da sauransu yace cutar cancer ta karu kuma an samu ainihin wato tarin kafitinar kwakwalen mutane an rinka samun kansa a jikin kasusuwa da kuma kansa ta ainihin huhu sakamakon wannan allurar rigakafin shan inna sannan sai sake kawo yace millions of people in the US and throughout the world we are infected miliyoyin mutane a kasar America da kuma wasu bangarori na duniya ya tabbata cewa allurar rigakafin shan inna